Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Litinin 1 ga watan Janairun shekara ta 2018, ranar farko a cikin wannan sabuwar shekara. Suna Nasir Fil Hashim Gumel, tare nake da Ibrahim Kalmasi Garba da masu ran abokan aiki, muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce mutanen kasar sana da damar yin zanga-zanga da kuma sukar gwamnatin kasar. Wani dan kunar bakin wake ya halaka mutane akalla 18 a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin Nangarhar dake gabashin Afghanistan. Sannan an harbe wasu jami'an yan sanda biyar da wasu fararen hula biyu a wani gida a jihar Colorado ta Amurka.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji rahotanni daga jihar Taraba, arewa maso gabashin Najeriya, na cewa an sace wani dan majalisar dokokin jihar.
Eh dan majalisa ne wanda yake wakiltar Takun 1. Eh shi aka sace.
Dare da kuku da rana.
Eh jiya dai mun samu labari dai misalin karfe 8 na dare ne.
To sai a biyo mu cikin shirin, muna dauke da cikakken bayani kan wannan. Albarkacin sabuwar shekara ta 2018 da muka shigo, za ku je da agura da bikin maraba da sabuwar shekara a jihar Lagos da kuma birnin tarayya, inda kuma wasu ƴan Najeriya suka bayyana fatan su.
A gaskiya mun gode mu Allah da ya kawo mu wannan sabon shekara, fatan mu alherin da ke cikin ta Allah ya sada mu da shi, sherin da ke ciki kuma Allah ya kare mu.
Haka kuma za ku ji kiran da shugaban kungiyar Kristoci kan shiyar Adamawa ga ƴan Najeriya, sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya kuma barka da sabuwar shekara. Ga labaran, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce mutanen kasar sana da damar yin zanga-zanga da kuma sukar lamirin gwamnatin kasar a martaninsa na farko game da zanga-zangar kyamarar gwamnati da ake yi a fadin kasar wadda ta shiga rana ta hudu jiya. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Rouhani ya yi wannan kalamin neman sulhu ne game da zanga-zangar a jawabinsa ga majalisar ministocin jiya Lahadi. Zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin wadda ba a taɓa yin mai girmanta ba tun bayan zanga-zangar 2009 da aka yi game da sake zaben tsohon shugaba Mahmud Ahmadinejad ta ci gaba da aukuwa zuwa jiya Lahadi, ta yadda ɗaruruwan mutane suka yi ta shiga gangamin da ake yi a bisa kan titunan fadin kasar, kamar yadda aka yi ta gani a fayafayen bidiyon da mazauna unguwanni suka yi ta turawa ma sashin harshen fasha na muryar Amurka. Ɗaya daga cikin fayafayen bidiyon da aka tura ma sashin fasha na muryar Amurka ɗin na nuna yadda wasu masu zanga-zanga ke kifar da wata motar 'yan sanda a titin Walisar da ke yankin tsakiyar birnin Tehran. Wasu fayafayen bidiyon kuma na nuna wasu mutane na ɗaga murya suna cewa Allah ya ruguza mai shugabancin kama karya a birnin Urmiya da ke lardin Azerbaijan na yamma da ke arewa maso yammacin Iran.
Wani dan kunar bakin wake ya halaka akalla mutane 18 a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin Nangarhar da ke gabashin Afghanistan. Sojojin Afghanistan sun sha fafata da mayakan ISIS a wannan yanki a cikin 'yan makonnin nan. Nan take dai babu wanda ya dau alhakin harin. Kungiyar Taliban ta ce ba ita ta kai harin ba. Wannan al'amarin ya faru ne 'yan kwanaki kawai bayan wani harin kuna bakin wake da aka kai a wata cibiyar ra'ayi al'adun 'yan Shi'a da ke Kabul, da ya sanadin mutuwar mutane akalla 41 baya ga wasu 80 da suka ji raunuka. Wannan harin kam kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai shi.
An harbe wasu jami'an 'yan sanda biyar da wasu fararen hula biyu bayan da 'yan sanda suka amshi kiran kai ɗauki a wani gidan da ake tashin hankali jiya Lahadi a jihar Colorado wadda ke yankin tsakiyar yammacin Amurka. ofishin yan sandan karamar hukumar Douglas ya ce ɗaya daga cikin yan sanda biyar din da aka harbe ya mutu kuma wanda ake zargi da kai harin shi ma an harbe shi don haka bai wata barazana tunda farko da safe yan sanda sun killace wurin tare kuma da umurtar mutanen kewayen wurin da su zauna cikin gidajen su kuma su nisanci tagogi
to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC Jiya Lahadi mazauna kasashen da ke yankin gabashin Asiya masu kai ziyara sun marabci sabo shekara ta 2018 da wasan hasken wuta da kuma shagugula. Dabban mutane sun taru a gabar ruwa ta Victoria Harbor dake Hong Kong dan kallon wasan hasken wuta mai tafiya da kada-kada da rere na tsawon minti 10 wanda ya hada da abin da aka yi lakabi da taurari wato taurari masu gudu da aka harbo su daga rufin gine-gine. A Jakarta babban birnin Indonesia rukunin amarya da ango har sama da 400 ne aka samu auren bai daya wanda hukuma ke daukar nauyi a kowace shekara kasashen New Zealand Australia da sauran kasashen da ke kewayen yankin tsibirin tekun Pacific da yana daya daga cikin wuraren da suka fara shiga shekara ta 2018 mutane kusan miliyan 1.5 ne suka taru don kallon wasan hasken wuta mai kalar bakan gizo a sananniyar gadan nan ta gabar ruwa da ke birnin Sydney da kuma gidan shagulgula a yayin da kasar ke bikin halatta auren jinsi daya da aka yi a Amurka dai jami'ai a birnin New York sun bayar da sanarwar cewa za su yi amfani da tsarin bincike mai matakai biyu da girke sojoji a saman gine-gine da katse wasu hanyoyi da kuma amfani da wasu karnuka na musamman dan kare dandalin Times Square yayin da mutane kimanin miliyan 2 suka taru dan kallon jefa wani kwallon da aka yi shekara.
Koriya ta Kudu ta bayar da sanarwa jiya Lahadi cewa ta sake kama wani jirgin ruwa wanda take zargin ya kai man fetur ne ma Koriya ta Arewa sabanin takunkumin da kasashen duniya suka akaba ma Koriya ta Arewar. An tsare jirgin ruwan mai suna Koti mai dauke da tutar kasar Panama tun makuni biyu da suka gabata a tashar jirgin ruwan Pyeongtaek Daejeon a cewar kafar labarai ta AFP. Wannan shine jirgin ruwa na uku da gwamnatin Koriya ta Kudu ta tabbatar cewa tana binciken sa cikin kwanaki ko kwanaki uku da suka gabata. Ranar Juma'a ta bayar da sanarwar cewa ta kama tare kuma da binciken wani jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar Hong Kong mai suna Lighthouse Wenmore a watan Nuwamba saboda Koriya ta Kudu ta yi imanin cewa jirgin na da kuma mai ya juye ma tankin jirgin ruwan Koriya ta Arewa. A watan Nuwamba ne dai kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya ya kakkaba sabon takunkumi na dakile hanyoyin da Koriya ta Arewa ke samun danyen man. Wannan takunkumin shine na baya-baya a yunkurin majalisar dinkin duniya na taka burki ga Koriya ta Arewa a shirin ta nukiliya da makamai masu linzami.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta tabbatar da rahoton sacewan dan majalisar dokokin jihar da aka yi kamar yadda za ku ji a rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Kamar yadda marahotanni ke cewa na majalisar da aka sace Mr. Sai Ibi shi ke wakiltar mazabar takunta ɗaya a majalisar dokokin jihar Taraba wanda kuma kawo yanzu ba ma san inda ake da shi ba kuma wannan lamari ya mako jefa al'ummar yankin ne cikin zulumi da kuma taraddadi bayane mako na cewa an sace shi ne a gidan mahaifiyarsa cikin dare lokacin da ya je domin duba ta kuma suna cikin hira da mahaifiyar tasa ne kawai sai wasu 'yan bindiga uku dauke da manyan bindigogi suka yi diren mikiya suka kwace wayoyin da ke hannun mutanen gidan kuma kafin ka ce kobo sai kawai suka iza kesa zuwa cikin mashin suka yi awon gaba wanda kuma kayan zuma ba su halin da yake ciki ba amma dai da wannan mazaunin yankin ya tabbatar
dan majalisa ne wanda yake wakiltar takun 1 shira ka sake
dare da kuku da rana
jiya dai mun samu labari dai misalin karfe 8 na dare ne akan an sace shi
To shi wanda aka sace dan majalisar dokokin jiha ne?
Eh dan majalisar dokokin jiha ne.
To ko a ina aka sace shi?
Eh an sace shi daga gefen bara a cikin gari ba na gefen mami.
To kuma wani hali kuke ciki yanzu?
Uwa da abokan arziki yanzu suna cikin hali na demuwa don wayan su ba sun gagara cin abinci saboda su san halin da yake ciki ba.
Yanzu me kuke so a yi?
Eh yanzu dai ana nan dai jama'an tsaro da suna gudanar da bincike su gano su waye ne suka aikata wannan abu.
Tuni da irin nan ƴan sannan jiha Taraba ta tabbatar da wannan lamari inda ko kakakin nan ƴan sannan David Misal yace tuni ma aka baza kwararrun jami'ai da kuma ƴan shirin kota kwana domin ceto dan majalisa da aka sace Mr. Saibi.
Eh yanzu dai a takaice mun dauke matakai na gaggawa domin mu tabbatar da cewa mun kawo kan al'amarin lalle ya tabbata kan bakiya ne da dare abin ya faru. To amma dai akwai bayanai wanda muke da shi wanda zai taimake mu domin sanda mu fato shi daga hannunsu.
Jiha Taraba dai ta yi kaurin suna wajen wannan matsala na satar mutane domin neman kuɗin fansa. To ko shin wannan ba gazawan jami'an tsaro ba ne kuwa? Hailayo dai ga kakakin nan ƴan sannan Jiha Taraba David Misal.
Ka san shi dai ayyuka irin na waɗannan laifuka abu ne wanda ba Taraba ce kadai ba, wanda kusan ko ina a ƙasar nan ana fama da shi. To dai kullum yana faruwa kuma muna kokari. Shi yasa kwanakin nan ma waɗansu waɗanda suke yin waɗannan ayyuka mun yi nasarar kama su. To kaga ba mutum da yawa ba mutum ba zuwa suna ne da ɗan yawa wanda suka fito suna aikata wani abubuwa. To amma dai kamar yadda muke kama wasu su ma wanda suka yi waɗannan abubuwa muna sa tsammani Allah zai ba mu nasara kan
su. Al'umma wani kira kuke musu dangane da wannan abu da ke ci gaba da faruwa?
To kamar yadda kullum muke kira, muna kiran jama'a su ba mu haɗin kai, su ba mu jami'an tsaro haɗin kai, ba ƴan sanda kaɗai ba. Domin kaga aikin tsaro ba kawai ba jami'an tsaro za a bari ba, ba hannunsu ba. Dole ne mutane su sa su ba mu haɗin kai, sannan kuma su duba wani irin mutane ne suke zuwa wajejensu. Ka dubi mutane, domin kaga wani lokaci mutanen nan ba aljanu ba ne masu waɗannan abubuwa. Akwai waɗanda suka san su, akwai waɗanda sun san da zaman su. To kaga idan sun ba mu haɗin kai, sun ba mu bayani a kansu, zai taimaka mana kafin ba za su. Ba zai gima ba, dukansu za su iya shiga nan. So muna bukatan haɗin kai ne daga wajen jama'a.
Kakakin nan ƴan sannan Jiha Taraba kenan David Misal. Kuma fata ma dai shine Allah ka ƙarshen wannan matsala ta imminiga masu satar mutanen. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaye da Ibrahim Abdulaziz, shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta kan shiyar Adamawa, Bishop Stephen Dami Mamza, ya yi kira ga haɗa kai da kuma yin adalci tsakanin 'yan Najeriya a wata hira da ya yi da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okurigwe.
Da farko dai za mu ce mu gode wa Ubangiji Allah Madaukaki da ya ba mu zarafi har mu gan shekara a wannan sabon shekara. Abu ne ma wanda mun fata mu gani amma ba mu zato za mu gani ba. Amma Allah da ikonsa ya sa har ya ba mu zarafi mu gan wannan shekara, za mu ce mu gode masa. Sakona na musama ma 'yan Najeriya gabaki ɗaya shi ne sako na fatan alheri da kuma zaman lafiya da kuma zaman salama a ƙasarmu ta Najeriya. Mun san cewa a cikin shekara da ya gabata mu fuskanci matsaloli masu yawa, tashin hankula da kuma rashin zaman lafiya. Muna fata dai a cikin wannan sabon shekara na shekara 2018 wannan shekara za ta kasance mana shekara mai albarka, wannan shekara za ta kasance mana shekara mai alheri, wannan shekara ta kasance mana shekara da za mu samu cin gaba da kuma samu zaman lafiya a ƙasarmu ta Najeriya.
To yanzu bisa yadda dai abubuwa suke tafiya dai a ƙasar gabaki ɗaya, na ce menene kake ganin mafita ko kuwa wani mataki ne kake ganin ya kamata a ɗauka wajen ganin cewa an tabbatar da haɗa kawunan 'yan ƙasar gabaki ɗaya?
To abu na farko da ƙasarmu ta Najeriya tana bukata babu abun da ya ce adalci. Adalci na farko da mu Najeriya shi ne akwai rashin adalci. Akwai bambance-bambance da ake yi ta hanyoyi daban-daban, ta fannin addini da kuma ta fannin jinna da kuma ta fannin yare. Inda mutum ya fito a Najeriya shi ne damuwarmu na ƙasar nan sosai. Akwai rashin adalci. Idan wannan rashin adalci ai nasara a kai, ba shakka Najeriya za ta samu cin gaba. Wanda ya kamata ya samu abin da ya kamata ya samu bisa ga yancinsa, kuma bisa ga iyawarsa, bisa ga abin da ya kasance ya zama rabon da bai kamata a hana mishi ba. Amma bisa ga yadda abubuwa suna tafiya, akwai rashin adalci sosai. Shi yasa ba waɗansu suna ganin kamar suna rakiya a wannan ƙasa ta Najeriya. Najeriya suna gani kamar su ma su ba yan kasa bane mu wadansu suka iya su kasance wa'anda ba yan kasa ba suna da yanci fiye da yan Najeriya to wannan bai dace ba idan wa'anda suna nan shugabanni mu suna so su shugabance mu yanda ya kamata kan samu da samu cin gaba a tabbata cewa ayi adalci babu nuna bambanci musamman ta fannin addini da kuma ta fannin kabila ko kuwa ta samu yare idan kowa da kowa ana tirji naji cewa wannan Najeriya ne zamu gani cewa zamu samu cin gaba kuma zamu samu hada kai ba zamu fuskanci matsalolin da muna fuskanci a ranar ta yau a da kai mu ne na sa'in Najeriya
kabilanci fada da juna to haka yake a gaida Alfansus ƴan Najeriya da ma ba bar su a baya ba wajen gudanar da bikin sabuwar shekara musamman a birnin Lagos dubban mutane ne suka hallara a majami'u da kuma wasu cibiyoyin raye-raye da waƙe-waƙe domin murnar shiga sabuwar shekara ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin
kada-kade da raye-raye kenan a birnin Lagos da ake gudanarwa domin bikin sabon shekara shekara ta 2018 to kuma jama'a za su ce game da murnar shiga sabon shekara da kuma fatan su ga dai abinda naji daga wasu mazauna birnin na Lagos bayan da agogo ya kada karfe 12:00 wato daya ga watan Janairun shekara ta 2018
I wish everybody happy new year in advance my name is Arike so I hope for the year is very peaceful Baba Buhari to Nigeria well.
Aka sadan wayanda nan hirin da su dai yana cewa ne na fatan samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a Nigeria a wannan shekara da muka shiga tare kuma da yin kira ga hukumomi da su kara azama wajen inganta jin dadin al'umma kasar da samar da wutar lantarki tsaro da kuma kawar da talauci
gaskiya abin godiya abin da bamu yi fatan ba gashi na Allah ya nuna mana gaskiya Allah ya nuna mani
to me fatan ka na wannan sabon shekara
fata na wannan sabon shekaran kuma gaskiya abinda nake sama ne Allah ya yi mini abin godiya kuma da nake fata
wala me zaka ce game da sabon shekara
to malam sabon shekara Allah ya kawo mu sabon shekara muna fatan alkhairi ga dukkan sabon shekaran da muka shiga ubangiji kuma Allah ya sa mu ga karshen ta lafiya
to malam ga mu sabon shekara me zaka
a gaskiya mun gode mu Allah da ya kawo mu wannan sabon shekara fatan mu alherin da ke cikin ta Allah ya sada mu da shi sherin da ke ciki kuma Allah ya kare mu
jama'a da dama ne dai suka gudanar da addu'o'i musamman amma dai a majami'u daban-daban da ke birnin na Lagos a jajibirin shiga sabon shekara domin godiya ga Ubangiji da kuma fatan nasara a shekarar da aka shiga Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
a gaida Babangida idan muka leka babban birnin tarayya Abuja kuma
Hukumomi a Najeriya sun ayyana hutu a Litinin din nan don shiga sabuwar shekarar miladiya 2018.
Yan birni ke wasan wuta don murnar sabuwar shekarar a dandalin City Park da ke Osetua Abuja.
Sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin ji cikakken rahoton yadda aka gudanar da bikin murnar sabuwar shekara a birnin tarayya Abuja. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 12:18 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shekarar da ta shige ta 2017 filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi. Da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na kiri da muzu an samu nasarar warware wasu daga cikin waɗannan batutuwa da muka kawo muku wasu ana kan hanyar warware su yayin da wasu har yanzu ba a yi komai a kansu ba ko kuma dai an ki yin komai bisa zaton cewar watakila za mu gaji mu watsar da wannan batun a farkon shekarar da ta shige din batutuwan da muka fara da su guda hudu duk sun shafi batun filaye ne ko kuma gidajen jama'a da aka yi takaddama a kansu kamar wanda ya zargin cewa an kwace masa filaye karkashin gwamnatin Jafar Lawal Isa a Kaduna aka kuma kibiyan sadiya da wanda ya zargin cewa an kwace masa gidan gado da mahaifinsa ya bar masa a Abuja da wanda shi ma ya zargin cewa an raba su da gidansu na gado a Bauchi da kuma magadan da aka kwace musu fili da gida a Gwaram ta jihar Jigawa biyu daga cikin waɗannan batutuwan an warware su kamar batun iyalan Kaila na Gwaram a jihar Jigawa waɗanda gwamna Muhammad Badaru Abubakar da kansa ya bada umarnin cewar a biya mutanen nan haƙƙin su a bayan da ya ji labarin abin da ya faru har ma da na makwabtan su da abin ya shafa
to a hira da kuka yi da su magadin nan bayan an yi kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya saurari wannan hira duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi bane lokacin waccan gwamnati da ta shude ne wanda abin ya faru kusan shekara 3 kenan da wasu watanni ko hudu so ya nemi mu je a tattaro file din wannan aiki da aka yi kuma Allah cikin ikon sa mun samu dukkan bayanan da suke da alaka da wannan aiki mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan wanda atake bayan ya gamsu da bayanan ya bada umarnin aje a biya su duk da ba shi ba ya bada umarnin aje a biya su kuma a ba shi hakurin a wannan lokaci da aka dauka da ba shi bane ya yi aiki bayan mun dawo office mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugo waya sun yi godiya cewar kuɗin su ya abin nan amma dangane da magada su mun tattara kuɗin su an mika wa kotu check kuma kotu ta ba mu takardar shedar mun ba da check wanda daga baya su za su nemi magada bayan kuɗi ya yi maturin a cikin account din su su ciro kuɗi su zo su rarraba musu
Alhaji Ilu me zaka ce da kuka bincika wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya ya kuka ji a ranku a matsayin ku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar Jigawa
eh to ka san duk abin da aka ce an maka adalci ko kai wani adalci inda ka san adalcin zaka ji dadi to muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da koken su kuma gwamnati ta biya musu bukatar su akan lokaci
assalamu alaikum ni Idris Kaila kuma yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani kes da ya faru tsakanin mu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa na dawo wannan gidan muryar Amurka gida mai albarka domin na shaidawa duniya cewar gwamnatin jihar Jigawa ta sauke wannan nauyi ma'ana ta biya wannan haƙƙi namu da muke ta kokarin muga cewar an biya mu tun a tsohuwar gwamnati da ta wuce kware da gaske ina mai amfani da wannan dama domin na ƙara mika godiya ta ga wannan gwamnati mai albarka dangantaka da abin da ta yi muna godiya a madadin dukkan al'umma da wannan abu ya shafa
haka ma batun Nura Suleiman da ya korafin gidan gadan su an warware shi bayan da jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya fitar da kuɗi kusan miliyan 1 daga aljihunsa aka hada ma Nura Suleiman da kannansa da wani daga cikin gidajen da suke gardama akai aka basu
sunana Bala Abdullahi mai auduga bararen jarman Bauchi ina godiya ma Allah subhanahu wataala da Allah ya kawo wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci lallai lokacin da naji program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankali na ya tashi kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau domin ina cikin sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho harka ce da ta shafe ni a zumunce a mutunce da kuma a al'adance na farko dai shine shi mai girma jarman Bauchi a babban wanmu ne shi mai girma a marigayi Alhaji Sule mai taba shi ma babban wanmu ne wannan yaro Nuru kuma a wajen mai na cikin manya-manya ɗayanmu akwai zumunta mai ƙarfi na auratayya da 'yan uwantaka tsakaninmu so wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi iya bakin iyayenmu tare da taimakawan iyayen ƙasa muka tabbatar da cewar mun zaɓi wannan matsala muka gane cewar shi yaro Nuru ya ɗan yi aikin yaranta akwai abubuwa da yawa wanda bai fahimta ba ya aiwatar da su a cikin kuskure wanda dole muka kira shi muka zauna da shi kuma hakika kamar yadda kowa jiya ambata ya gane kuskurensa kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana al'amura sun daidaita kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa kuma hakika mun godiya ta musamman ga duk wanda ya taimaka a cikin wannan hidima musamman shi mai girma jarman Bauchi da irin hakuri da juriyar da ya dauka akan wannan al'amari da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa da kuma duk wanda suka taimaka da kuma gidan rediyon Amerika da kai Abdulwahab da jagororin wannan shirin Allah ubangiji ya saka da kai
sunana Alhaji Abdulrahman Suleiman tare da abin da ke tafi da ni akwai program din da muka yi kai na ciki da gaskiya a yan wani soce mun baya bisa matsalolin da ya taso akan rabon gadon da aka yi mana da kuma fitin da suka taso
to Allah cikin ikon sa Allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari kuma an samu matukar guduma na wa'insu mutane na musamman a cikin wa'annan al'amari wa'anda da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata ina godiya wa musamman sarkin yakin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar Bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin Bauchi Ruwanu Suleiman Adamu bisa kokari da hakuri da yayi bisa warware wannan al'amari ina masa godiya Allah ya saka masa alheri Allah ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa
a farkon shekarar ta 2017 ma mun samu kyakkyawan labari bayan da wani bawan Allah a Jos yayi hannun roba kyauta ma mutumin nan da aka sare masa hannu wajen kokarin kashe shi a bayan da aka yi wa matarsa fyaɗe a jihar Bauchi Abubakar Shu'aibu Abdullahi na garin Narkuta a kusa da Jos yayi alƙawarin yin hannu kyauta ma Dauda Adamu Muyangal wanda wasu mutanen da suke matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke kokarin kashe shi alhamdulillah an yi ma Dauda hannu kuma ya sanya har ma shi da Abubakar Shu'aibu din sun yi tattaki suka samu wakilinmu Abdul Wahab Muhammad a Bauchi
Assalamu alaikum warahmatullahi masu sauraro barkamu da wannan lokaci ni Alhaji Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta na tattaki zuwa garin Bauchi don ne Allah godiya na farko da ya bani damar cika alƙawari da nayi na yi wa wannan bawan Allah da ya haɗa da wannan waƙi'a rashin hannunsa to Allah da ya taimake ni Allah cikin ikon sa alƙawari da na ɗauka yau na cika alƙawari kuma ga hannu na bashi hannu saka mishi ba to dan haka ne wa yadaredon mulmuli Amurka godiya da fatan Allah ya ƙara musu taimako a cikin wannan abuwa da suke na zaƙulo abubuwan da wasu ma suke samun sanadin tafiya aljanna dan haƙiƙa wannan ni mutakar godiya da don Allah kenan sanadin wannan abu Allah kaɗai san adadin mutanen da suke min addu'a kuma haƙiƙa na ga addu'ar sosai Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu lafiya wannan shiri kuma da ake ciki da gaskiya to haƙiƙa Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abun Allah ya saka alkhairi na gode
assalamu alaikum ni ne Dauda Adamu dai Umaru Soja da Usman suka sare mu hannu a Munyangal na yau lokacin a kan su cuce ni su mai da ni mutum gajeren mutum su ga damuwa su ga walakanci irin na duniya su kuma su ji daɗi a rayuwarsu to mun zo mu gode mu Amerika mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alƙawarin da shi Alhaji Garba na Jos ya ɗauka da tausayin da ya tausaya mu alƙawari ya cika ya kawo ne a tabbatar da cewa alƙawari ya cika kuma ni na zo da shi akan in gode masa Allah masa albarka tunda ba kuɗi na bashi ba bare shi a kuɗi ne mun ba ko naira na bashi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyo muryan Amurkan nan ba wai na bata kuɗi bane bare shi a tana mun aikin kuɗi ne ni dai sai dai nan in tabbatar mata da cewa abinda aka yi mun ne ya tabbatu
akwai wasu manyan batutuwan da muka tabo a shekarar da ta shige waɗanda har yanzu muna kansu kuma wasu irin abubuwa ne za mu bi sawunsu cikin wannan sabuwar shekara ta 2018 a kasance da mu a mako mai zuwa
to madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana takaitattun labaran duniya
to a takeice shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce mutanen kasar suna da damar yin zanga-zanga da kuma sukar lamirin gwamnatin kasar a martanin sa na farko game da zanga-zangar kyamar gwamnati da ake a fadin kasar wadda ta shiga rana ta 4 jiya gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Rouhani yayi wannan kalamin na neman sulhu ne game da zanga-zangar a jawabin sa ga majalisar ministocin sa jiya Lahadi Wani dan kunar bakin wake ya halaka mutane akalla 18 a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin Dangarhar dake gabashin Afghanistan.
To madalla, kafin mu sallama muna mika sakon taya murna da bangajiya ga barista Ishaku Ba Alhassan da amaryarsa na Fatima Amanallah, wadanda aka daura auren su ranar Asabar ta gabata. Allah ya ba da zaman lafiya da zuriya ɗayyiba. Masu raro ana muka ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma ta shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Darar. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kadan. Assalamu alaikum.